Saka mai wuya.
Kamar da su suka faɗa nan ai sun ta bayanai akan cewa aiki kaza an ƙarasar da shi a kudu aiki kaza an ƙarasar da shi a kudu aiki kaza an ƙarasar da shi a kudu ba ƙarasar da arewa ba. So shi ma ya yi kamata a ce ai ƙarasar da aiki kaza arewa ƙarewa ba ƙara gobe ne kokari ya zama ya nuna cewa shi ne ba magana bambancin kudu da arewa ko bambancin addini ko bambancin yare.
Inda ne shi ne dukkan wani mutum wani tsohon gwamna kamata ya yi waje da shi ya kai shi ambasada ko ya kai shi wani bai ba da shawara domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan. Idan ya zo ya soma fifita kabilarsa ko waɗansu abokanansa ko ‘yan uwansa to kamar yadda aka yi wa Buhari ca shi ma za a yi masa ca.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington. To yanzu dai an fara dandana gishirin wannan sabon gwamnati ta Najeriya da ke karkashin Bola Ahmed Tinubu, amma duk da haka dole a tambaya me ya bambanta ta da gwamnatin da ta gabata ta Buhari, duk da dai jam'iyyar su guda ɗaya ne. Sannan kuma za a yi hasashen watakila mutanen da suka gabata a gwamnatin Buhari za su iya sake bullowa a cikin wannan gwamnatin ta Tinubu. Sannan kuma za mu duba mataki da kuma tasirin mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shaftima da aka je shi kwanakin yana neman gafarar mutanen Najeriya kan wasu maganganun shi. Wannan suna cikin abubuwan da za ku ji mun taɓa a ci gaba da nazarin wannan sabuwar gwamnatin da wata ta gabata. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in sake maida ku ga Nasiru Adamu Alhikaya da kuma bakinsa.
Mun yi zagaye na farko na wannan shiri na tsaka mai wuya, inda muke tattauna da muhimman mutane waɗanda duka sun wakilci siyasar Najeriya. Duk wanda ya san yake kallonsu yake jin su ya san ba za a yi jayayya da ni ba in na faɗi haka. Sannan yanzu za mu shiga ɓangare na ƙarshe kan mulkin shugaba zaɓaɓɓen shugaba Bola Tinubu. Sunana Nasiru Adamu Alhikaya. In ji dai kuma galadima faɗa mana da gogewar Tinubu da ake yi ya daɗe yana siyasa ya yi gwamnan Lagos sau biyu. Menene ake tsammani, menene tsammanin kan yin shigo fara mulki za a samu wani sauyi?
To alhamdulillah a matsayin mu na 'yan Najeriya kuma 'yan Adam fatan mu ne don Najeriya kasar mu ce mu yi wa wanda zai kama mulkin nan fatan alheri. Amma akwai matsaloli da shi Tinubu zai fuskanta. Na farko babu ma cikakken haɗin kai a jam'iyyar tasa ta kansa, masu buƙatu suna nan da yawa. Saboda haka a yanzu ma haka an fara a ƙoƙarin naɗa shugabannin majalisa na dattawa da na wakilai, saboda haka sai a yi amfani da zurfin hankali da basira zai iya daidaita waɗannan abubuwa. Na biyu, inda ni shi ne dukkan wani mutum wani tsohon gwamna kamata ya yi waje da shi ya kai shi ambasada ko ya kai shi wani abin nan mai ba da shawarar da sai ya ga dama zai ɗauka domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan. Na uku, ƙasar nan tana da ƙabilu da yawa, tana da harshe da yawa, tana da nahiya da yawa, tana da kuma addinai kala-kala banda ma musulmai da Krista. Saboda haka fata na shi ne ya yi amfani da basirar da Allah ya bashi ya samu daidaito na ƙasar nan, kuma a ƙarshe dole adalci tsakanin mutanen ƙasar nan. Ana nan an zuba masa ido ya sani cewa idan ya zo ya soma fifita kabilarsa ko waɗansu abokanansa ko ‘yan uwansa to kamar yadda aka yi wa Buhari ca shi ma za a yi masa ca. Ni babban abin da zan faɗa kenan a yanzu.
Yawwa, yin mutum na kaji da irin gogewarsa da ake magana a siyasa, shekara takwas gwamnan Lagos, kuma kaga dai rawar da ya taka lokacin yasa kusan kudu maso yamman nan so da jiya da gabaɗaya ACN din nan shin me kake tsammani zai fara wani sauye sauye kake tsammani zai kawo
ni da zan yi bayani ba akan ko shi kamar daga mulki zan da yi bayani akan wanda Allah ya bawa bacin mun gama maganin
to Allah ya ba
to ai ba gama mun gama sai kai ina kuce ne ba daga amma ko zan yi magana cewa wani da Allah ya shi da mu zai yi ba ai sai mun fada maka cewa wanda Allah ya bawa idan an riga mun gama takaddamar da ake ciki a cikin kotu mun tabbatar cewa kotu ta ce a'a ba mu da gaskiya wannan ne gaskiya ku ne shi zabe to amma akan wannan muke tunanin Allah ya yarda dan samu nasara to kuma idan ba haka ya faru ba idan Allah ya ba a kowane da Allah ya bawa shin mai fata alheri mutum mai bayyan mubayya to ba su sawar wani da muke tunanin zai taimaka wa kasar Najeriya a bisa kan kundin tsarin mulkin da mu muke tunanin zai yi wa a cikin da zai taimaka wa mutane
dodoroji
yes na ga wani bayan magana shi ya kamata bishirin nan da ake na wannan yake ya kamata a yi su kahin a yi
a rantsarwa
kai a rantsarwa
kone da musa fasalimu ne kake tunani da irin wannan bola tinubu dai ba babban siyasa ba ne mai kubin da dama jam'iyyar ku ce mai kuke jin zai fara yi domin ya cika alkawuran da aka ɗauka a najeriya
abin for the first time na amince da wasu da wani da injiniya gobe da raji mai a kan cewa na farko dai ba zai zama ya shiga gwamnatin nan ba tare da matsaloli na rarrabewar kai a wurare daban-daban ba wannan tabbas kowa ya sani wannan yana nuna ƙasa kuma wannan hanyar ɗan adam conflict zamantakewa zo mu zauna zo mu ɓata to akwai waɗannan matsaloli wanda za a samu wanda za a yi gyara daga cikin jam'iyya kuma ita kanta ƙasan dole ne ya zama cewa ya duba haƙƙoƙin mutane daban-daban a zama cewa wani sensitive da kabila da addinai da yankuna da kowa ya zama cewa yana da ganin cewa ana ba shi dama kamar yadda ake ba wani kamar da su suka faɗa nan ai sun yi ta bayanai akan cewa aiki kaza an karasar da shi a kudu ba karasar da arewa ba to shi ma ya kamata a ce an karasar da aiki kaza arewa ba karasar da arewa kokari ya zama ya nuna cewa shi ne ba maganar bambancin kudu da arewa kuma bacin addini kuma bacin yare so wannan zai taimaka matuƙa a wurin samun nasara ɗinsa a gwamnatance kuma na yi nuna da shi don ka yace zaɓi duban da Allah ya bawa za su je su ba su da shawarwari na abin da ya kamata a yi so wannan gaskiya wa abu ne wanda za mu zama muna murna da shi domin wani lokaci in kai kana cikin al'amari kai ba za ku ga abin da wanda yake yanzu yake gani ba kuma na tabbatar da shi a sajani ba a tunubu zai saurare su inda ya kamata kuma ya gyara zai yi kamar da ka faɗa mutum ne wanda yake da basira na siyasa wanda ya jima a trenches da su kuma shi ma ya san me adawa ko adawa ne
kusa da bayanin da ne a kan constitution din ne hakin tsarin kundin mulki ne shine bayanin da ne idan aka ce an rusu zaben nan kundin mulki ya ba wa daidai inda za a bi ta salon salon ba wani matsala
a kusa da gaske
ya zo daga aiki ba zai zama sa ba ga ne shi a kai ne ba ni zai
muna
sai da ka
mun da abin da dodoro inda ne ba ga ladima mafi mutum shugaban kasa zabebe kenan shi kashin shatima akwai alamu zai taka rawa dan ana cewa kamar shi zai zama shugaban kasan arewa yadda aka samu a Atiku farkon mulkin Obasanjo daga 1999 zuwa 2003 ya kike ganin kashin Fatima
to na farko dai ya kamata in yi magana akan bukatun arewa ko da yake dan arewa zai bar gwamnati bai yi ba to ni babu wani abu da shugaban Najeriya zai wa al'ummar arewa illa iyaka ya wuce ya she kogin nan na Niger ya taho zuwa Lokoja ya wuce Baro duk mutumin da ya mana wannan ya riga ya taimake mu kuma ba kawai a yashe ba a je majalisar ɗinkin duniya wannan ruwa ya zama international waters yadda ko da ƙasar nan ta rabu ba yadda za a hana jiragen ruwa shigowa
aikin da ado ya faru din nan
eh shi yasa nake bakin ciki wanda muke gani zai iya yi da sanma abin da ya auku bare ya tara kayansa zai tafi yanzu
to ga sheku to in Allah ya kai mu rana wace zamu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara da shi Nasiru Adamu da kai shi da kan wannan gwamnati ta Tinubu da kuma gwamnatin Buhari da ta gabace ta a shiri mai zuwa kashokan zamu mai da shine kan duba shi kashin Shatima mataimakin shugaban Najeriya da tasirin sa ga Arewa da kuma wata kila zaton da ake na ko zai taimakawa Arewa ta samu cigaban da ba ta samu ba a can baya sannan kuma ta yaya zai bambanta da Atiku Abubakar wazirin Adamawa a lokacin da ya zama mataimakin shugaban kasa a ƙarƙashin Olusegun Obasanjo ba da bayan wannan akwai wata rawa da Buhari zai danga takawa daga bayan fage duk da cewa ya bar fage nan zamu yi muku bankwana sai mun dawo rana a cewa a madadin shi Nasiru Adamu da bakin sa ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC ku huta lafiya